بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Asabar, wanda yau 4 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 21 ga watan 2 miladiya 2026. Wannan ayoyi guda 2 mun yi bayani a kansu, abu kaɗan ne ya rige mu ƙarƙare lokaci ya mana halinsa ajiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar, lalle waɗanda suke masu jin tsoron Allah suna cikin aljannatai da kuma ƙoramu da suke cikin aljannatan. Fi maq'adi sidqin, a wani mazauni na gaskiya, inda malikin muqtadir, a wajen mai zuzzurfan mulki shine Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mai cikakken iko. To idan ba mu manta ba ayoyin da suka gabata da aka yi magana akan kafirai, aka ce innal mujrimina fi dalalin wasghur yawma yushabuna fin nari, wato cewa masu manyan laifuka suna cikin bata da kuma hauka, ko kuma suna cikin wato ainihin hasara da kuma azabobi. Aka ce wannan da za a jawo su akan fuskokinsu a cikin wuta, kuma a ce da su duku masa sakar. Mun ambata malamai suka ce anan an hada musu at-ta'dhibul badani da kuma at-ta'dhibun nafsi. To wannan aya ta ƙarshe, ko ayoyi biyun ƙarshe, suna mana ishara cewa su ma mu'minai an hada musu bainat tanaqqum al-jismi wan nafsi, an hada musu ni'imomi guda 2, ni'ima ta jiki da kuma ta rai. Domin da aka ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar, nan ya zama at-tanaqqum al-badani, ni'ima ce ta jiki, dukkan abinda mutum zai ci ko ya sha, abin ya burge shi ya ji daɗi, to wannan ni'ima ce ta jiki. To da aka ce fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, nan kuma an nuna qurbuhum min Allah subhanahu wa ta'ala, shi kuma al-unsu billahi subhanahu wa ta'ala shi ne aqsa at-tanaqqum an-nafsi, shi ne ƙarshen ni'ima da Allah zai waran ɗan adam. Duk lokacin da ya zamo abinda ka fi so a ce baka da nisa da shi, wala'alla ga kanan kana ganin wannan abun, to wannan ni'imar ta ma fi ni'ima ta jiki. Kun ga Annabi alaihi salatu wassalam lokacin da yake yin tazarcen azumi, sai sahabbai suka ɗauki tafarkin su maza su yi tazarcen azumi, sai manzo alaihi salam ya hana su, suka ce fa innaka tuwasil ya rasulullah, to ai kai kana yin tazarcen azumin, sai ya ce lastuka hayatikum, fa inni abitu yut'imni rabbi wa yasqini domin ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni to anan ba ana nufin maiki alayhi salam Allah zai kawo masa abinci ko ruwa daga aljanna ko daga wadori ba in haka ne to babu wani abu wanda za a ce ma ainihin na burgewa tunda an ci an sha kenan ba a yi tazarci ba abinda ake nufi ganin da maiki alayhi salam yake da Allah a koyaushe to wannan sai ya ɗebe masa tunanin wani abu yawa ko kishirwa saboda dadin kusaci da Allah da kuma gani da Allah saboda maiki alayhi salam kusan kullum zaka ce lokuta walalla in ba lokaci da zaka ce na biyar bukatar dan adam ba to maiki yana cikin gani da Allah shi yasa manzo alayhi salam idan yana bacci ba a tashi sa daga bacci dan tayyu a daidai lokacin yana gani da Allah subhanahu wataala to kun ga da yake cewa ina kwana ubangiji na yana ci yadda ni yana shayar da ni wannan dadin na gani da Allah subhanahu wataala shine yake dauke masa yunwa ko kishirwa ga al'ada ko kai dan adam a yanzu da wani abu na farin ciki na kololuwa zai faru gare ka zaka ji dan wata ƴar yunwa wata ƴar kishirwa wani dan zazzabi ma dai ya tafi yanzu a matsayin ka na talakka a ce ka tashi a jiwon ka kila ba abin da ya wuce naira 1000 zuwa 2 sai wani irin mai hannu da shuni mai kuma zuciyar yi sai kuka hadu wani ina zaka ce wallahi zan dan fita ne nan ce to da Allah ga wata ƴar 500 na a dankin sa gida don Allah zai tuno wata yunwa da yake ji ta tafi dan zazzabin da ya fito da shi ya tafi fes zai ji shi saboda me saboda farin cikin abin da ya ci karo da shi kun ga ba ci yayi ba ba sha yayi ba to amma wani farin ciki ne da ya shiga cikin zuciyarsa sai ya mantar da shi wani abu wanda ainihin zai iya damun sa shi yasa manzo alaihi salatu wassalam a wani hadisi yace thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yu'ida ila al-kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar manzon Allah alayhi salatu wassalam yace abubuwa guda uku duk wanda suka kasance tattare da shi to zai dandana gardin imani abu na farko ya zamo Allah da manzansa su yafi so sama da duk wanda ba su ba wannan kuma ba karamin ni'ima bace kuma ba karamin matsayi bane kaji Allah da manzo kafi so sama da komai a rayuwarka me zai nuna ka kai wannan matsayin ta yadda duk abin da zai ci karo da umarnin Allah da manzo to wajarat koma menene duk abin da bai burge Allah da manzo kuma kai ma baya burge ka kuma duk abin da Allah da manzo suke so to kuma kai kana son wannan abu kuma ka yadda ka rasa komai akan ka rasa Allah da manzo to wannan shine alamar lalle so suka fi soyuwa a cikin zuciyarka sannan ka so dan uwanka musulmi kuma baka son sa saboda komai sai saboda Allah subhanahu wataala sannan mutun ya kiyamaci ya koma cikin kafirci ko inna bai taba kafircin bai ya shiga cikin kafirci ya kiyamaci haka kamar yadda yake kiyaman a dauke shi a jefa shi a cikin wuta to kun ga wannan wasu abubuwa ne na zuciya wanda da su ake samun gardi da kuma ainihin dandanan imani shi yasa larabawa suna da wata al'ada tun a jahiliyyar su idan wani abu ya dame mutum sai a ce da shi udhkur ahabban nasi ilayka misali akwai lokacin da zaka je zaka tashi sai ka ji jijiyarka ta kafa ta kage ka kasa tashi ko irin abin da yake ta masokiya mutun ya ji kuibin sa ya rike to sai a ce ka ambaci mafi soyuwar mutane a wajenka to kun san larabawan jahiliya wani yana ambatan budurwarsa ko ka ambaci sunanta sai ya ji shi saka yau saboda ita yafi so ko kuma wani abu da yafi so a rayuwa Abdullahi dan Umar Allah ya tsara masa yadda wata rana ya samu irin wannan kagewa ta jikin sa ina jin kafarsa ce sai wani yace qur ahabban nasi ilayka yana ambaton sunan ma'aki alayhi salam sai ji saka yau saboda shine ahabban nasi ilayki to wannan abu ne wanda ya shiga cikin zuciya kuma da gaske ake to su wayannan almuttaqun sai aka ce fi maq'ad sidiqin inda malikin muqtada wannan kusacin nasu da Allah subhanahu wataala har ma yafi musu dadin aljanna shi yasa yazo a cikin hadisi yan aljanna idan suka ni'imantu suka ni'imantu suka ji dadi sai Allah ya tambaye su cewa akwai wani abu da ya rage da kuke so ai maku su ce Allah ka mana komai ba abin da muke bukata ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza to Allah subhanahu wataala sai ce to bari na yi muku abin da yafi aljanna dadi a wani kaulin Allah sai yaye masa hijabi sai to zali da Allah subhanahu wataala wannan sai ya mantar da kowa dadin aljanna to zali da Allah subhanahu wataala to shi yafi aljanna dadi shi yasa Allah ce lil ladina ahsanu husna wa ziyada wanda suka kyautata to suna da mafi kyau shine aljanna da ma kari shine an-nazru ila wajhil karim subhanahu wataala duri zuwa ga ainihin fuskan Allah subhanahu wataala Allah ka saka mu a ciki
amin
to saboda haka kenan kusace da Allah da samun yardarsa shine yafi komai ainihin a rayuwar dan adam musamman ainihin mu'mini shi yasa duk wanda ya san addini ya san Allah yake tunano sifofin Allah a cikin zuciyarsa wallahi babu abin da yake dadin wannan a cikin zuciya ina jin ko Sufyan ibn Uyayna ko daga cikin magabata yace law ya alamul muluku wa abnaul muluki ma kunna fihi min al-ladha lajaladuna alayhi bisai yace da a ce masu iko masu mulki sun san abin da muke ciki na nikima da jin dadi to da sun yake mu da kan sakali sun raba mu da wannan abin ma'ana jin dadin da suke na gani da Allah da halarto matsayin Allah da manya-manyan sifofinsa sifofinsa subhanahu wataala to wannan abin sai mantar da su komai a rayuwa ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala lokacin da aka kulle shi yake cewa magauta mai za su yi da ni yace na farko dai idan aka kulle ni yace to wannan halwa ce daga kulle ne yace to na samu inda zan zauna in bauta ma Allah in tarbuce buke na yace kuma aljanna ta tana cikin zuciyata ma'ana yadda zai dinga hararo girman Allah da manyan manyan sifofinsa to wannan zai manta da shi duk wata damuwa a rayuwa shi yasa wanda ya san Allah ba karamin abu ne ke girgiza shi ba duk lokacin da wani abu ya bata masa idan ya halarto girman Allah to wannan sai ya manta da shi wasu ƴan damuwoyi wanda ba su taka kara a yadda sun karya ba Allah ka ni'imta mu da wannan to saboda haka kenan ɗan aljanna Allah zai musu wannan tagomashi shi yasa ya ambaci wannan ainihin indiya wanda ita ce wato matsayi mafi kololuwa anan mai tafsiri da yace innal muttaqina fi jannati yace basatin wa nahar da kuma wato ainihin koramu yace urida bi aljins ana nufin wato jinsi na koramun nan da aka ambata wato guda hudu ya anharu min ma'in hazwa ina tun karshe korama ta ruwa korama ta giya ta zuma ta nono kuma kowanne suna ya hada shi da na duniya ba wai dan dano ko a nufin matsayi ba to shi ne ke cewa jinsi ne ake nufi wa quri bi dhammin nun wal ha'i an karanta qira'a shadda innal muttaqina fi jannatin wa nuhur sai yace jam'an wato a matsayin jam'i na annahru yace ka asadin wa usud kaga asad mufarji na zaki usud wato kuma jam'i kamar kenan kaga nahar ala wazni asad nuhur kaman usud sai ke cewa al ma'ana abinda ake nufi annahum yashrabuna wato za su sha min anhariha daga wannan koramu al ma'a wal labana wal asla wal khamra za su sha wa'annan abubuwa daga ainihin koramun aljanna fi maq'ad sidiqin yace majalisu haqqin ko majalisi haq mazauni na gaskiya la lagaw fihi wala ta'fim baya sashiyan magana a ciki sannan babu abu na zunubi ko sabo yace bi khilafi majalisi dunya sabanin wa'in su mazaunai na duniya wani dandali wani majalisi fa qalla an taslama min dhalik kadan ne za a ce an zauna an tashi amma kuma wannan mazauni ya wofintu daga wannan abubuwa a ce an zauna ba yi yasasshiyar magana ba ba aikata wani abu na zulubi ko an furta wani abu na zulubi ba sai ce wa uriba hadha khabaran thaniyan wannan fi maqad sidiqin an yi irabin sa a matsayin khabar na biyu inna almuttaqin shine ismu inna fi jannatin wa nahar kun ga shine khabar fi jannatin shine khabar wa nahar kuma atfi ne akan shi khabar to wannan fi maqad sidiqin to shine ce an yi irabin sa a matsayin khabar na biyu ma'ana labari na biyu wa badalan kuma an yi irabin sa badal ne kenan kamar ka ce innal muttaqina fi maqad sidiqin shi wannan maqad sidiqin shine badal na jannatin wa nahar an gane ko sai yace wa huwa sadiqun bi badal ba'd kuma ya gaskata a ce badal ba'din ne min kullin kaga da aka ce fi jannatin to duk wani abu da za a ambata ta kunshe shi shi maqad sidiqin din aljanna ta kunshe shi to kenan ya zama badal ba'din min kullin dan shi maqad sidiqin ba'din min aljanna an gane ko sai yace wa ghairihi ko kuma wani sa ma'ana badal ijtimal dan idan muka ce aljanna to ta kunshi maqad sidiqin domin a ciki yake to kenan in aka ce fi maqad sidiqin sai ya zama badal ijtimali badal ijtimal shine wato ka ambaci abu sai ka ambaci abin da ya kunsa in ka ce akhafu min al asadi sai ka ce shaja'atahu to kaga wannan shaja'a ya zama badal ijtimal yanna hushtamala alaiha inda yusa karanta arabiya sun san abin da ake cewa yake cewa inda malikin wato suna wajen mai zuzzurfan mulki sai yace misalu mubalaga ma'ana sifatu mubalaga ne wannan malik domin in kace almaliku in kace almalik to shine ablad don yazo ala wazni fa'il to shine yake cewa sifatu wato misalu mubalaga ma'ana sifatu mubalaga ai azizul mulki wasi'uhu Allah shine mai mabuwayin mulki kuma shine mai yarwataccen mulki muqtadir yace qadirun la yujizuhu shay shine mai ikon da ba abinda zai iya gajiyar da shi oho Allahu ta'ala shine Allah subhanahu wata'ala sai yace wa inda da aka ce inda din nan yace isharatun ila rutubati wal qurba min fadlihi ta'ala wace anna wannan nuni ne zuwa ga ainihin matsayi da kuma kusace na fallan Allah subhanahu wata'ala wannan ba wani taksisi kawai idan muka ce inda malikin muqtadir to wannan indiya ce bi jami'i ma'aliha ba taksisi ta bi fadlihi ko abin da ya kama da haka ina fata an gane yace wallahu alam Allah subhanahu wata'ala shine mafi sani to sai Allah subhanahu wata'ala yace
bismillahir rahmanir rahim ar-rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الله سبحانه وتعالى يتي الرحمن وتألى مي يلوتتي الرحمة علم القرآن شيني يسند القرآن خلق الإنسان shine ya halicci dan adam allamahu albayan kuma shine ya sanar da shi bayani wannan sura tana daga cikin surori wanda suke bayanin gwalagwalan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala na duniya da kuma na lahira shi ya sanya malaman tafsiri suka ce da aka bude ta da arrahman kun ga daga cikin sunayen Allah akwai Ar-Rahman akwai Ar-Rahim menene bambanci tsakanin waɗannan sunaye guda biyu wasu suka ce Ar-Rahman duk abinda yazo a bisa wannan sifa ta fa'alan kun ga arrahman ala wazni fa'alan suka ce to yana nuna wani jin kai wanda zai kasance kuma ba lalle ya dore ba suka ce in kace insanun ghadaban mutum man da yake cike da fushi zai iya hucewa insanun atshan mutumin da yake jin kishirwa kaga in sha ruwa za ta wuce to arrahman jin kai ne da ya shafi duniya kuma duk abin da ya shafi duniya in duniya ta tashi shi ma wannan abun babu shi a wannan lokaci an gane ko wasu suka ce a'a abinda ake nufi da arrahman shi arrahman sifatu zatin ne arrahim sifatu fi'ilin shi rahmaniya sifa ce ta zatin Allah rahimiya kuma ta ta'adda ila al-maf'ul bihi shi yasa ce wa kana bil mu'minina rahima bai ce rahmana ba suke nan sai zamo ar-rahman sifatu zat ar-rahim sifatu fi'il wasu haka suka ambata wasu suka ce a'a ar-rahman wato ana nufin yalwar rahmar wadda ta hade kowa da kowa da na kirki da ba na kirki ba yanzu wani yau ya ce wa me dan Allah ne kaman wanda suke daukan ainihin annabi Isa ko suke bautawa mala'iku su ce ayin Allah ne wal iyazu billah wani bai ce ai wani Allah ne ko wani dan Allah ne kai wani ma ya tumbatsa saboda fitsara irin masu addinin wahdatul wujud yace shi Allah ne ba akwai sunanan a kasan nan wanda suke da wasu alloli ne kuma komai ma Allah ne to mutun sai wannan fitsarar kuma ka ganshi fas yana walwala mala'ika bai shake shi ba Allah subhanahu wataala bai sa ainihin wani aljanni ya makare shi ba Allah bai hana shi ci ba Allah bai hana shi sha ba kai sai ma kaga ya faɗi wannan kalmomi munana kuma Allah sai ya bashi wasu madan kuɗi saboda duniya ba komai bace a wajen Allah to wannan shine rahmaniya wa rahmati wasi'at kull shay rahmar Allah ta yalwace komai da komai kaman yanda yazo a wani hadisi cewa Allah yana da rahama 100 tif guda daya tak ita aka dauko aka sako a duniyar nan da ita uwa take tausayin danta wannan kuma ko dabba ce yanzu ka duba raunin kaza ko wani tsuntsu daga cikin tsuntsaye in ka ce zaka je ka taba dan sa ba sanda ba ko takobi ke hannunka ko bindiga to sai dai ka kashe wannan akan wannan dan kun ba wai tana tunanin ya girma ya taimake ta ya mata gida ko ya ciyar da ita ba haka Allah ya sa wannan kauna to wannan rahamar guda ɗaya takce Allah ya raba wa kowa da kowa a duniyar nan dan adam da aljan tsuntsaye dabbobi na ro da na tudu 99 Allah ya basu aljanna sai bayin sa na kwarai sun ji Allah ka saka mu a ciki to sai malamai suka ce kenan kin aka ce rahmaniya shine rahama wasi'a wadda ta game kowa da kowa rahimiyya kuma ita ce a lahira wa kana bil mu'minina rahima to sai saboda haka sai suka ce kenan wannan shine bambanci to Allah subhanahu wataala sai ya ce arrahman wannan arrahman mubtada ne ko khabar wasu suka ce mubtada ne allama alquran shi kuma shine ainihin khabar din sa wasu kuma suka ce a'a shi khabar ne li mubtada'in muqaddar suka ce a iya kaddara Allahu huwa arrahman Allah subhanahu wataala shine ainihin arrahman to koma dai menene ita wannan sura saboda ita ce surar da Allah ya ambaci ni'imomi na duniya da lahira to sai aka bude ta da arrahman to Allah daga cikin rahmaniyar sa sai yace allama alquran shine ya sanar da alquran Allahu akbar malaman tafsiri suka ce wannan kalmar ko wannan jumlar tana nuna mana baiwar alqur'ani da Allah yayi wa bayinsa tafi matsayin baiwan ka zama kai kanka dan adam ne dan sai da aka ambace ta sannan ma aka ambace halittar dan adam shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'jizar sa mafi girma ita ce alqur'ani bal malamai suka ce ita ce mu'jiza wacce za ta dangana da tashin alkiyama duk wasu mu'jizozi da Allah ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam kaman tadlilul gamam kaman taklimul hasa ko jamadat duk Allah ya manzo alaihi salam wannan to amma ba za ka zo yanzu ka nuna dai gashi ba sai ni alqur'ani domin ita ce mafi girman mu'jiza da Allah subhanahu wataala ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam shi yasa ma wani hadisi yake ta wanda Allah ya bashi alqur'ani ya haddace shi to kaman an kinsa masa wani sashe na annabta a kirjinsa sai dai wahayi ne ya nufi ba a yi masa wannan zai nuna ya kai wanda Allah ya baka alqur'ani kada kai watsi da darajar da Allah subhanahu wataala ya maka ka zama mutumin kirki na ji da fada ka dunga jin wannan gata ne da ni'ima Allah ya maka wanda bai yi ma wasu ba kai Allah ya maka wannan to nan da Allah ya ce allama alquran anan an ambaci mafa'uli na biyu ba ambaci mafa'uli na farko ba suka ce nan taqdirin ko dai a ce allama alinsana alquran to da aka ce allama alquran anan wa ake nufi an sanar da alqur'ani wasu suka ce taqdiruhu allama jibril alqur'an Allah ya sanar da mala'ika jibrilu alqur'ani me suka hararo akwai hadisi ingantacce hadisin yake cewa duk lokacin da Allah ya so yayi magana da wahayi ya sanar da mala'ika jibrilu wahayi zuwa ga ma'aiki alaihi salam to sai sammai su ci gaba da jiddiga suna girgiza kaman za su rushe duk mala'ikun ciki sai sun so me gabaki daya ku duba saboda matsayin alqur'ani to sannan Allah sai ya sanar da mala'ika jibrilu abinda yake so ya isar zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to bayan an gama sanar da shi to sai mala'iku su dawo a cikin hayyacinsu hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq huwa al-aliyyul kabeer to kenan mala'ika jibril Allah shike isarar da shi al-qur'ani bila wasita dan ya tafi ya kai zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam to wasu suka ce a'a ana nufin allama muhammadan alaihi salatu wassalam al-qur'an Allah shi ya sanar da ma'aiki alaihi salatu wassalam al-qur'ani wannan kuma in ka hararo fadin Allah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana malaika jibrilu alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam idan yazo yana wahayi ga manzo alaihi salam kun san wahayi yakan zo kala kala akwai lokacin da za a yi wahayin aya guda ɗaya gajeruwar aya akwai lokacin da za a yi wahayin ayoyi masu yawa akwai lokacin da za a yi wahayin sura bi akmaliha kun ga inna qina kalkawfar ayan nan guda uku to an yi wahayin ta lokaci ɗaya Allah ya yi wahayin suratul an'am sura mai aya 177 a dare ɗaya lokaci ɗaya ko ba a wayi gari ba sai da manzo Allah sa aka rubuce ta kon a rubuce to anan wal Allah idan dogon wahayi ne mala'ika yana faɗa manzo Allah sai dunga maimaitawa ana faɗa yana maimaita domin kada ya manta wani abu to sai Allah ya kwantar masa da hankali yace la tuharrik bihi lisanaka kada ka motsa harshenka domin ka maimaita abin da ake faɗa inna alaina jam'ahu mu mun dora wa kanmu tara maka shi a cikin zuciyarka wa qur'anahu da kuma karanta shi in ka so karantawa thumma inna alaina bayana sannan kuma mu ne zamu fahimtar da kai bayanin da alqur'ani ya kunsa to kaga anan zaka ce allama muhammadan alquran Allah shi ya sanar da ma'aiki alayhi salatu wassalam alqurani to wasu suka ce ana nufin allaman nasa shi ya sanar da mutane duk wanda ya sani Allah ne ya sanar da shi ko ka sani da wasida to asali ne Allah ne ya fahimtar da kai in bai fahimtar da kai ba zaka iya fahimta ba to Allah sai ya ce allamal qur'an Allah shine ya sanar da alqur'ani ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala yace hadha ta'limu yasduqu alayhi thalathatu awjuh fuskoki uku suke gaskata ga wannan sanarwa sanar da lafazin alqur'ani sanar da ma'anar alqur'ani sanar da yadda ake aiki da alqur'ani duk wannan sun shigo a ciki kun ga magabata ba ilimi zalla suka dauka ba sun hada shi da aiki daya daga cikin wato ainihin magabata ina jin Abdurrahman Y As-Sulami ko akwai lokacin da yake fada yake cewa wanda suka koya mana alqur'ani wato sun manyan sahabbai shine sahabbai Usman ibn Affan da Idris ibn Abi Talib Abu Abdurrahman As-Sulami yawa Abu Abdurrahman As-Sulami yace wanda suka koya mana alqur'ani ya ambaci manyan sahabbai yace sun fada mana cewa idan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koya musu alqur'ani aya 10 ba sa tsallake ta sai sun san abinda ta kunsa na ilimi da aiki saboda haka sai suka san alqur'ani da ilimin sa da aikin sa gabaki daya shi yasa na sha fada mana a baya nikan ce Allah ya ji kan Abu Ishaq al-Huwayni rahimahullahu ta'ala ina jin wannan azumin shekarar sa ta da yake nan ko ta biyu da rasuwa Abu Ishaq al-Huwayni yana cewa idan kana so ka san yadda aka aikata alqur'ani akai aiki da shi ko hadisan mai kiyaye alayhi salam to koma rayuwar sahabbai sune suka dabbaka alqur'ani irin yadda ake so a dabbaka shi sai ya buga misali yace in kana so ka fahimci abin yadda ka san angul kaga wani abu ne da yake haka wato ga hannu sun hadu sama kuma kana kan suna warewa yace to kana ƙara yin sama wato ainihin lafazin alqur'ani da ma'anarsa da aiki suna ƙara kusatar juna ana ƙara wakansu suna ƙara warewa ma'ana su sahabbai su ne da Allah ya ce aqimus salata shin ya ake sallan nan to su ne zaga sun yi sallah irin yadda aka ce aqimus salata da aka ce wa anta sumu khairul lakum to ya ake azumin in ka kalli rayuwarsu su suka yi azumi irin yadda ake so wa atuz zakata su ne suka yi zakka irin yadda shari'a ta ce to ana ƙara wokarsa ana samun tawari tsakanin nasoshin da yanda ake aikatawa shi yasa duk mutumin da ya saki rayuwar magabata ta addini to ya saki rayuwa mai inganci sahabbai tabi'ai almajiransu su ne alqurun almufaddala babu mutane masu daraja irin waɗannan sahabbai almajiran sahabbai su ne ma'aiki alayhi salam ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum su ne mafiya daraja kuma su ne suka dabbaka abubuwa ku duba Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda babban sahabi wanda ya dogo rayuwa a basara ya kare rayuwarsa wasu shekaru bayan wafatin ma'aiki alayhi salam lokacin kusan sabbai ma in ka samu kada ne sai tabi'ai yazo madina ya koma yace kash yace da nazo madina abinda muka rayu na addini akan sa lokacin maki alayhi salam yace sallah kadai naga ana yi daidai ai la ilaha illallah in yazo yanzu fa
haka imama ai
sai yace wai wannan da suke musulunci ne ko da addini ne da
wai
sahabi ne yake fadar wannan yace sallah ce kadai ana yi daidai
ai
Allah ka jigin mu lamuran wato sai dai taimakon Allah to saboda haka kenan allamar qur'an lafazin qur'ani ma'anar alqur'ani da kuma aiki da alqur'ani to a daidai wannan gabar kuma bayin Allah allama yu'allimu, in aka ce allama kamar ne ce fi'ili ne wanda yake muta'addi, yana buƙatan mafa'ulaini, abinda aka koyar da wanda aka koyar. Wannan sai nuna mana ashe alqur'ani ba a dauka shi a mushaf sai an koya maka. Shi yasa sayyidina Usman ibn Affan Allah gara masa yadda yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafificin ku kakaf wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da alqur'ani. Nan lafazin alqur'ani da ma'anonin alqur'ani da kuma aiki da alqur'ani, mafificin ku shine wanda yi wannan aikin. Bayan Allah, wannan ya nuna mana duk kwakwalwarka, duk basirarka, a hirdinka ka ce za ka yi karatu ba malami. Man kanatil kutubu asatirathu kanta aqra'uhu akthar min sawabihi, duk wanda littafi ya zamo malaminsa to kurakuransa sun fi dacewarsa yawa in ma ya dace din. Kun ga dazu na kai karanta mana hadisin wancan Abu Abdurrahman Sulami yace wanda suka koya mana alqur'ani kenan sai da aka koya musu. Ibn Mas'ud yace sai da koyi sura baka da maiki alayhi salam a bakinsa sura 70, ma'ana saura kuma ya koya a wajen sauran sahabbai, saboda ka lalle alaqana maka alqur'ani. Akwai hadisi guda biyu da aka nuna mana irin yadda ya kamata a koyi alqur'ani. Koyon alqur'ani yana da matakai, akwai dan wa'in wa'in wanda shi dan tada baki ne, to idan yaje ya rubuto ko ya dauko a mushaf din yazo ana karanta masa gaba gaba, kalma kalma, jumla jumla. Akwai wanda matsayinsa bai kai a karance masa aya daga farko har ƙarshe ya karanta gaba ɗaya ba, sai dai a karanta masa rabin aya ko kwata ta aya haka har zai ƙarshen aya. To duk yadda ka samu kanka ne dole haka za ka yi. Ana fahimta? Saboda haka kenan mataki na farko gaba gaba. Akwai matakin da za ka zo ka yi ido, ka zo ka karanta abin nan shafi kaza ko ka karanta annan ka malami yana ji. Akwai hadisi Abdullahi ibn Mas'ud Allah gara masa yadda yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata sai yace karanta mun alqur'ani, sai na ce yanzu ma'aikin Allah na karanta ma alqur'ani alhali kai aka saukarwa da shi? Sai yace inni uridu an asma'ahu min ghairi, ina so na ji alqur'ani a wajen wani na. Yace sai na karanto masa suratul nisa tun daga farko har sai da je fadin Allah subhanahu wataala, fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Yace sai na waiwaya, sai na ga idanuwansa suna zubar da hawaye alayhi salam, sai yace hasbuka hasbuka ya Isa. Dai kenan, mi wannan hadisi ya nuna Ibn Mas'ud ya karanta manzon Allah yana ji. To sannan manzon Allah sai wahayi ga manzo alayhi salam yace je ka karanta alqur'ani wajen Ubay bin Ka'ab, ka karanta lamma kunil ladina kafaru a wajensa. Manzo Allah ya zo yace Ubayyu, Allah ya ce na karanta alqur'ani ka ji. Yace musabbani laka ya rasulullah, kuma Allah ya ambace ni Ubayyu. Yace ya ambace ka, yace wane? Sai ya fashe da kuka. Haba Allah gafarta malak. To ko yanzu a ce an jojo his excellency, sai ce ah, mutanen masallaci ina mai masallaci ba a gaishe ba. Ai aka faɗa masa zai ji ba dama. Duk tawagan nan ashe an gano wani bai zo ba? Saboda ana ji da shi. To saboda haka wai bin Ka'ab sai manzo Allah ya karanta masa lamma kullu ladina kafaru zuwa ƙarshe. Sai malaman mu suka ce wannan ya nuna mana matakin koyon alqur'ani kala biyu. Mataki na farko kai ɗalibi ka zo kana karanta malami yana ji. Idan kai kuskure gyara ma. Ku ga abin Ibn Mas'ud yake nan. A cikin karatun da ya kuskure manzo Allah zai gyara masa, amma da yaje karshe shiru ya karanta daidai. Mataki na biyu ka zo ka zauna kai gun malaminka yana karantawa kana ji, yadda zaka ciro abin daga tushe shine abin da aka yi Ubay ibn Ka'ab. To kowanne hanya ce ta koyon alqur'ani. Almuhim dai kada ka zamo malamin kanka kace kai yanzu tunda ka iya ta da baki za ka karanta alqur'ani kuskure ne abu mafi muni wanda suke koyan alqur'ani ta hanyar transliteration wannan mun fada a baya haramun ne haramun ne haramun ne a rubuta alqur'ani da bakin boko haramun ne ban san sabani malaba akan wannan ba haramun ne bakin alqur'ani ko lafazin alqur'ani balarabe ne a furta shi da kuma rubuta shi kuma baka da wasu kalmomi ko na boko na turanci na faransanci na menene da zai iya fayyace maharjin huruf babu wannan ba zai taba yiwa ba saboda haka na fada na sha maimaitawa in karanta annisala ta imamu shafi'i yayi nassi akan haramcin wannan kai duk rubuta rubutan malamai da zaka karanta haramun ne a zo a rubuta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim da kalmomin da ainihin ba alifin ba unta umma kai dan uwa na dan boko wanda abcd ka iya abcd nan ba da shi aka haife ka ba koya kai to ka je ka koyi alifin ba kun yin da ka koyi abcd dan ka koyi littafin Allah ka karanta ba ma a rubuta alqur'ani na faɗa muku a baya da harufan boko ba a rubuta alqur'ani ma daga magarin rubutu na larabci haramun ne na sha buga muku misali lafuzzan alqur'ani ko kalmomin su da tsare suke yanzu as-salata alif lam sadi wauta kuri ko da ke ko sai an ce sado ba kusan sadi ba sai a ce wai ta ulbarbuta ba san ta kuri ko ta guje ba to ala kulli halin yanzu idan ka rubuta as-salata alqur'ani alif lam sadun wawun taun zakai amma ga magarin larabci alif lam sadun lam alif to alif zaka rubuta az-zakata ma in zaka rubuta ta muta alqur'ani alifun lamun zayun kafun wawun ta sai a sa alu din akan waw haka ake yi to amma in ka rubuta daga magarin larabci kafun zaka yi alif sai ka rubuta taun to ka rubuta alqur'ani da wannan haramun ne to ina ga kuma ka zo ka rubuta shi da Hausa boko Allah gafarta malam ai son jiki yayi yawa sabbilis din yayi yawa ka daure tunda kai abc da zaka yi alifin bawo insha Allah ta'ala Allah ya datar da mu to saboda haka yake cewa ar-rahman allama al-qur'an malamai suka ce wannan ita ce rahama ta kololuwa Allah subhanahu wata'ala ya sanar da dan adam al-qur'an wato in ba dan yanayin lokaci ba wannan gabar ya kamata a ce ita aka yi tafsiri ga baki daya saboda me saboda watan azumi watan alqur'ani bayin Allah alqur'ani ni'ima ce ka ta fariya Allah bai yi wa dan adam wata ni'ima banda shigowa musulunci ba kaman alqur'ani wanda ma'aiki alayhi salamu shi da kansa bai daidaita tsakanin sahabbansa wanda su san fifiko alqur'ani ba ku duba Umar ibn Abi Salama matashi ne wanda suka zo aba ibn abi salama ba wato amr ban itin su da mahaifin nasa amma dai sunansa kenan umar ko ibn ubay ko wani abu dai kama da haka dan matashi ne suka zo tirani shi da dattawa a wajen manzo alaihi salam suka koyi hadisai da alqur'ani da suka yi nufin za su koma manzo alaihi salam shi fi kowa kara ya kalli dan matashin da shi fi su hadda to sai manzo Allah sai idan kuka koma gida lokacin sallah yayi sai ce falyu azmin ahadukum dayan ku sai yayi kiran sallah sai ce wali ya ummukum aqra'ukum amma wanda yafi ku alqur'ani shine limami Umar yace da muka koma gida suka duba so gaskiya na fi su alqur'ani sai suka ce to kai ne limami malamai suka ce a lokacin da wahala a ce ya wuce dan shekara 7 zuwa 8 yace da dan zanin sa ya yage in yi ruku'u sai a gabayan sa wasu mata suka ce kai ku rufe mana bayan limamin nan daku to mamu suka ga ai bai kamata limamin ya zama haka ba sai suka yi mai sabon dinki yace to bana manta farin ciki na ga wannan sabon dinki ana limanci ya kai shiga ya samu sabon dinki almuhim kusanci ka ne kina a wajen wasu matafi abokan tafiyar tasa amma ya bi su alqur'ani shi sa sai zamo limamin su da aka yi yakin uhudu aka gama an kashe sahabbai 70 kabari a wajen yana da tauri a wajen hakawa sai sa aka yi manyan kaburbura wani a sa mutum 5 wani mutum 3 wani sama da haka sai manzo Allah ya ce waye fi su hadda alqur'ani sai a ce wani sai ce ku sa shi daga gaba sai waye yake bi sai wani sai ce to a sa shi a bayan sa haka manzo Allah ya jere shuhada Uhud a cikin kaburburan su dan ya nuna cewa matsayin su ba wai ainihin kadan bane a wajen Allah subhanahu wataala to abin nake so na ce a wannan bayan Allah wannan wata watan alqur'ani malamai sun ce duk kashinka duk sakacinka duk kasalarka to a samu kai saukan alqur'ani daga bakara hannasu so daya wannan ka zamo mai sakaci na karshe ka buda ka karanta kullun a ce ka karanta me hizifi biyu ba a ce sai ka karanta zama daya ba ka raba bayan sallolin nan guda biyar kai ka san yadda za ka kasabta can kai nisfi ko da ke ina baka san nisfi ba kai shafi biyu can kai shafi uku can kai shafi kaza kai dai a wunin nan a ce kai hizifi biyu Ramadan bai shiga ya fita ba face sai da ka karanci alqur'ani daga bakara hannasi a matsayinka na musulmi ba a ce sai ka haddace qur'ani ba wanda yace sai ka haddace amma ka iya karanta shi ya zama da an budo alqur'ani fur za ka karanta ko ina a matsayinka na musulmi saboda idan ka ji kissan magabata yanda suke yi mu alqur'ani a wannan watan wallahi sai ka raina kanka Imam Shafi akan ce yakan yi sauka tafi uku ko biyar a wuni daya har Ramadan ya shiga ya wuce saukoki yake a wuni a kiyamul layli ita kadai zai yi sauka tun daga shiga azumi har ya wuce Usman bin Affan shi ma an ce Ramadan har ya shiga ya fita duk dare sai ya karanci alqur'ani wannan ba musamman suka yi da wuni ba wannan aikin da aka yi da rake nan haka suke yawan karatun alqur'ani magabatan nan wanda suke koyar da fiqhu da hadisi in Ramadan ya shigo an rufe sai karatun alqur'ani kuma an fi so ka karanta ainihin kana dubawa saboda karantawan lada dubawan malada saboda ka yake bawo Allah yi kokari a cikin wannan watan ya zama karatun kan alqur'ani ya nunnanka abinda kake a baya saboda nunnanka lada da ake ainihin a cikin wannan wata na Ramadan wallahi abin yana da yawa amma dai mu takaita a nan kawai Allah sai shi khalaqal insan Allah ya halitta dan adam wani dan adam ake nufi wasu suka ce ana nufin khalaqa wato abin nan khalaqa adam ko kuma mu ce ya halitta mutum dan aka ce dan adam sai mun cire adam din ko shi annabi adam duk wanda ba shi ba sunansa dan adam ma'ana asali dan adam sai muke cewa dan adam to khalaqal insan Allah ya halicci mutum wasu suka ce ana nufin annabi adam alaihi salam wasu suka ce ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a jinsin yan adam ake nufi gabaki daya kuma wannan shine abinda mafi yawan malamai suka rinjaya Ibn Athiyya rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa al-Muharrar Wajiz yace wannan tarkibin yana nuna maka alqur'ani sifar Allah ce ba bawan ba makhluki bane alqur'ani yace Allah ya ambaci alqur'ani lafazin alqur'ani a cikin alqur'anin kusan so 54 lafazin alqur'ani yazo a cikin alqur'ani kusan so 54 yace amma babu inda Allah ya nuna cewa shi ya halitta alqur'ani ko kuma qur'ani halitta ne ko ma ishara akan haka yace to amma shi dan adam ko ko shi mutum lafazi da aka ambaci al-insan yazo fulufi na ambatan lafazin alqur'ani yace so 18 amma duk inda aka ambaci dan adam sai kaga an raba maganar halitta ana ambatan sa sai an raba halitta الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك عندك دوبا in dai dan adam ne sai an bace cewa an halitta shi saboda dan adam halitta ne amma alqur'ani sifa ce ta Allah subhanahu wataala kun san akwai wata baragurbin aqida ta wasu shekaru wal'alla ko akwai gurbashinta a yanzu wanda suke cewa wai alqur'ani makhluq ne imam ahmad Allah ya ji kansa da gafara da rahama ya sha wahalan masu mulkin lokacin sa kangararru wanda suka tafi akan wannan bakar aqida cewa alqur'ani makhluqi ne Imam Ahmad ya kiyarda ya ba wannan fikira ta su goyen baya aka yi masa duk wulakancin duniya da azabtarwa da wahalarwa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi akan daidai duk Allah ya kare masu irin wannan duk a gaban sa Allah ya kare rayuwarsu kuma saboda mutuncin sa mu'tasim ya wahalar da shi ya azabtar da shi dan bai fadi alkhalqul qur'an ba amma bayan ya mulu sai yake masa addu'a aka ce me yasa kake masa addu'a yace ya san mutumin kirki ne me ya gun malamai suka tusa masa wannan bakar aqida yace kuma me zai burge ni Allah ya azabtar da wani bawan sa saboda ni kaje ahlus sunnati wal jamaa ya daure shi ya wahalar da shi ya wulakanta shi amma da ya mutu kuma yake masa addu'a Allah ya gafarta masa bawon Allah sunna aiki ne wallahi ba hira bace da baki to an nuna min da lokaci ba yadda zamu sai dai mu bari Allah kai mu insha Allah ta'ala gobe mu zo mu dora abinda muke daidai ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mun kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure da mu daidai amin amin wannan yace assalamu alaikum ya malam sunana ibrahim audu baba ni talibi ne daga federal university gashuwa kuma zan tafi jos amma guzuri na ya kare shine nake neman taimako wajen yan uwa musulmi ni sabilillah to wannan je aka rubuto ta ban sani ba kila ya tafi in Allah ya hore masa ya tafi ni zato na tambaya ce daga cikin tambayoyi na lokaci ya kure shi yasa kawai na saka ta a cikin tafsiri kuma sai da daga bayanin buda daga cewa gida ba tambaya ba ce to muna masa fata Allah subhanahu wataala ya hore yadda za a samu a isayin da ake so a je din Allahu salli ala Muhammadin wa ala alihi wa kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik Allahumma ruddana ilayka raddan jamila Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma khudh bi nawasina lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اهد اولادنا اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم اصلح احوالهم اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رد عنا شر أعدائنا، اللهم كف عنا شر أعدائنا، اللهم اكفنا شر أعدائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم كلنا عونا ونسيرا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى يا رب العالمين. يا الله دكم متعلن لسكم وكي أي مسوء الدعاء دوانا مكسني دوانا مسني بأننا كاسنسو أنك بيا مسمك أتوتنا الخير أنك زونا الدمولافية أنك يا إيمان مسأل ولن مكي فاما دسوء وأنك ساتام ساتا متعنيد نيمان كدي دسوء أولاك دسوء كركا شيسوء توتا دسوء أنك يا إيمان وأنك مسيبو Allah bayin ka da suke hannun yan ta'adda nan Allah ku kubuto da su ya rabbal alamin. Allah ku kubuto da su ka kawo su cikin iyalan su a cikin farin ciki. Allah ko kuma ka kiyaye mu daga sharrin su. Allah wanda suke daure ma wannan ta'addancin gindi Allah ka san su ka san ko su ne Allah kai mana maganin su. Wanda suke taimakon zalunta bayin ka Allah kai ka halice su ka fi karfin su Allah ka maganta mana sharrin su. Allah ka shagaltar da su da kawunan su. Allah ka shagaltar da su da kawunan su. Allah ka shagaltar da su da kawunan su. Allah ka zaunar daga san mu lafiya, Allah ka zaunar daga san mu lafiya, Allah ka azurta mu da nagartaccen shugabanci a wannan kasa tamu, Allah ka azurta mu da nagartaccen shugabanci a wannan kasa tamu, Allah ka azurta mu da nagartaccen shugabanci, shugabanci na gaskiya da adalci da riƙon amana, Allah ka faranta mana ganin irin wannan a kasan mu, Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka riƙo da hannayen shugabannin mu inda suka yi daidai, Allah ka ba su ikon dorawa, inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyara Allah ka ba su mashawarta na ƙware, Allah ka ba su mashawarta na ƙware, Allah ka ba su mashawarta na ƙware, Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana bata ka ba mu ikon nisantar sa musulmin da ba su da abun yi, Allah ka hore musu abun yi ka sa albarka wanda suke da abun yi, Allah ka riga ka sanya musu albarka, Allah ka yaye mana kowace irin damuwa. Bukatunmu Allah ka fi mu sani, Allah ka biya mana, Allah ka fi mu sanin bukatunmu na alkhairi, Allah ka biya mana, Allah ka fi mu sanin bukatunmu na alkhairi, Allah ka biya mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.